C'était RM Show sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi, ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi da zango a ƙasar Jordan a yau Lahadi. Inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Ayman Safadi. Blinken ya kuma kai ziyara rumbun adana abinci na hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ake loda wa dogayen motoci kan agajin da ake kaiwa yankin Gaza. Jordan ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da Blinken ya kai ziyara, wacce ita ma yakin Isra'ila da Hamas ya shafa. Blinken na ziyara a yankin gabas ta tsakiya ne a wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin yakin na Isra'ila da Hamas bai yadu a yankin ba.
It is in no one's interest, not Israel's, not the region's.
Hakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa babu wanda zai amfana ko Isra'ila ko yankin ko duniya baki daya a wannan fada idan har ya yadu ya wuce yankin Gaza. Kasar ta Jordan da sauran kasashen Larabawa sun yi ta kira da a yi gaggawar dakatar da bude wuta duk bayan da wannan rikici ya barke a watan Oktoba bara, amma Isra'ila ta ki amincewa. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira Rusgabadiya suna neman hanyoyin da za su ƙara ƙarfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa a tsakanin jami'an tsaron ƙasar sanadiyar yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Rahoton da ma'aikatar ta Birtaniya take fitarwa a kullun ya nuna cewa a watan Oktoba sojojin kamfanin Wagner suka koma ƙarƙashin rundunar ta Rusgabadiya, sai a wannan watan 'yan awaren yankin Donetsk da ake kira Vostok su ma suka koma ƙarƙashin rundunar. Hukumomi a Moscow na ta kokarin ganin sun rusa rundunar nan ta Kaskat da ta kware wajen sarrafa jirgi mara matuki, su kuma mika wani sashin ta ga Rusgabadiya a cewar ma'aikatar ta Birtaniya. A ranar Asabar wani mummunan hari da sojojin Rasha suka kai ya fada akan birnin Poskrov da ke gabashin Ukraine, kamar yadda gwamnan yankin ya wallafa a shafin Telegram. 'Yan Bangladesh sun kada kuri'a a zaben 'yan majalisu da rikici ya dabaibe yayin da bangaren 'yan adawa suka kauracewa zaben, lamarin da ya yi ba Prime Minister Sheikh Hasina da gamayyarta ta Awani damar samun wa'adi na hudu a jere. Duk da kwanaki da aka kwashe ana rikici da kai hare-hare, zaben na ranar Lahadi ya wakana lami lafiya. Sa'a guda kafin a rufe rumfunan zabe, hukumar zaben kasar ta ce kashi 27.15 cikin 100 ne na masu kada kuri'a suka fita rumfunan na zabe. A ranar Juma'a an kai hare-hare ciki har da wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum hudu a wani jirgin kasa, lamarin da ya haifar da zaman ɗarɗar gabanin zaben da jam'iyyar adawa ta Bangladesh Nationalist Party ta BNP da ƙawayenta suka ƙauracewa. Hukumomi dai na zargin jam'iyyar ta BNP da haifar da wannan rikita-rikita, zargin da jam'iyyar ta musanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu shigar da kara a Japan sun kama mutum na farko a yau Lahadi yayin da suke binciken wata badaƙalar karkata akalar wasu kuɗaɗe da aka tara wa jam'iyyar Liberal Democratic Party mai mulki a lokacin gangamin yakin neman zaɓe. Wannan badaƙala ta ƙara dishar da farin jinin gwamnatin Prime Minister, wacce dama take fuskantar matsalar yankan ƙauna a tsakanin al'ummar ƙasar. Masu shigar da kara a gundumar Tokyo sun kama tsohon mataimakin ministan ilimi Yoshitaka Ikeda kan zargin kin ba da rahoton wasu kuɗaɗe da aka tara wa wani sashe na jam'iyyar mai mulki a cewar kafofin yada labarai. Ana zargin su da karkata akalla sama da dala miliyan 4, yayin da shi kuma tsohon mataimakin ministan ake zargin sa da kin ba da rahoto kan wasu kuɗaɗe da yawan sai kai dala 276,000. Masu haƙar ma'adini a jihar North Dakota da ke nan Amurka sun tsinci wani makekin hauren giwa a wata mahaƙa. Wani mutum da ke amfani da cebur ne ya fara hango alamun kasusuwa yayin da yake kwasar kasa yana zubawa a cikin wata babbar mota. Hakan ya sa aka mai da hankali wajen haƙar kasar inda aka gano ƙarin kasusuwan giwar, wacce mai yiwuwa ita ce ta farko da aka haƙo a haɗe a wuri guda a jihar ta North Dakota. Kamfanin haƙar ma'adinai na North American Coal na shirin bada kyautar hauren giwar don tallafawa harkar ilimi. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rubuto cewa tsawon hauren giwar ya kai taku 7, yayin da nauyinsa ya kai fan 50. An kuma yi kiyasin shekarun hauren giwar zai iya haura 10,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ai, daga cikin gida na fara daukan ma'aikata da masu kiso a wurina. In suka zo suna yin kiso sai su ce mu ai su sun yi yin kiso, san ce musu to ku zo mu yi. Na koya musu, su koya mu, haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida. Kafin baro cikin gida na dawo cikin shago, ina da ma'aikatan da suka sun kai guda 5. Yanzu na da ma'aikatan da suka 25.
Kallabin shirin ta wannan makon da ya kasance shiri na farko a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. ‘Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi, shiri ɗaya tilo da yake ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Mako wata mace ce ‘yar arewacin Najeriya da ta yi fice a sana’ar da ‘yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji kowace ce da inda take sana’ar da kuma irin sana’ar da take yi. Za mu kuma zanzarci yadda aka shekara a Najeriya da kuma inda mata ke so gwamnatin ƙasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Ga hira da kallabinmu ta mako, wata mace ‘yar arewacin Najeriya da ta yi fice a sana’ar da ‘yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da hira da shirin ya yi da waɗansu mata a Najeriya da suka haɗa da Jamila Hamisu, wata malaman makaranta, da Jamila mai iyali, matar wani mai unguwa, sai kuma uwar gida uwar ‘ya’ya Abida Sani, waɗanda suka bayyana yanayin da al'umma ta shekara a Najeriya da kuma inda suke so gwamnatin ƙasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa.
Komai kowa in yazo ya ce gwamnati, ita ko gwamnati sha kundumci ko ba haka ba? Idan mata ce za ta taba, ba lalle bane taba. Ni dai abin da nake shawara gwamnati, a taimaka gwamnatin nan fa ta san mutanenta ta san adadin youth in aka wace a bada statistics waɗanda ba su da aiki waɗanda suke makaranta ai muna gani a Turai ana yi in dai an haife ka kana dan allowance din nan me amfanin BBN din nan da aka sa aka yi duk saboda a tabbata mu nawa ne
amma aiki kuna ganin cewar Najeriya ci gabanta bai kai ga kasashen da aka ci gaba ba komi idan irin abubuwa haka ana samun dan taskaro ana samun dan
ai saboda ba su bi yanda ya kamata ba idan yanzu na barin baki misali gwamnati idan ta so za ta san kusufa kusufa gidan kowa misali polio nan da ake yi ai kin ga muna akwai yadda za a yi a shiga kowane gida ai musu immunization din nan ko ba haka ba a duba to me yasa idan alherin ya zo ba su bitan nan ba su raba da
to amma na ji farko da kuke da kuwa fara magana kun ce tashin farashin mai da sauransu ta ina kuke tunanin
to abinda muke expecting muke nema daga wajen gwamnati shine kamar yadda gwamnati ta ce an cire tallafin nan saboda a taimaka mana to fa mu ba mu ga taimakon ba tallafi dai an cire sai muka ga wahalar da muke ciki a da ta ninke ta ninka san da ake fara tallafin mu a mai da tallafin ma tunda wa'inda ma ake tunanin suna cin kuɗi ba mu ga hukuncin da aka yi musu ba kuɗin da aka wato a wajensu ba mu ga me aka yi wa mutane me aka yi wa talaka ba to me amfani talakan nan dai shine dai akan wahala talakan nan dai shine akan wahala to ko a janye wannan a ci gaba da ba da tallafin nan mu samu sassauci saboda babu sassauci a lamarin lokacin shugaban kasa da ya wuce wancan zamanin an yi kuka wayyo wayyo to wayyan ma sai ta dame wacce ake yin ta yanzu dan Allah muna fata wannan
sabon wayyan yanzu yafi na daki
ai ba za ma ba hadi ba hadi
ga abida tana ba hadi
ba hadi ma
kuma zai hada idan da a zamanin shugaban kasan da ya huce zaki ji an ce kwana shinkafa ya kai 800 muna tagumi ya kai 1000 to yanzu ya kai naira 2000 har da 500 kwana shinkafa wai shinkafa ta gida wai ta gida mafi kankanta kudi ita na je kasuwa na ji an ce min naira 2000 wai da 300 abin ya ban mamaki nace ta gida fa aka ce min i nace ba fa yar gwamnati ba aka ce min i nace to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace ina kuma ga ta waje aka ce to yanzu dai ita ce last kuma shinkafan ma abin da zai baki mamaki ba wai irin mai kyau din nan ba wannan irin mai baki da ja din nan a hada a takude kai
to
naji kina cewa garin lokacin corona
wala garin lokacin corona ba yunwa kowa ya sani a kasar nan abinci enough a gida zaki ciki koshi amma yanzu abincin ma nan daya ba albarka kin fitar da kudin ki wala ba albarka kina ci yanzu sai yunwa da kin ci abinci sai yunwa komai tsada
kuma yan kasuwa ya kamata duk da je abu yanda suke zancan cewa mai yanda suke siyo su ma ba sa kansu adalci mutun ya siyo kai a farashi kaza in ya tashi zai ce ai in na tashi sai ba zan mai da kudi na ba amma riba haka ka siyo shi ba to dan Allah da yan kasuwa su ji tsoron Allah saboda idan Allah ya tashi kama su ba zai musu da dadi ba ya kamata su ma su ji tsoron Allah wallahi talaka na cikin wahala talaka ne wanda yake iya samu abinci da zai ci safar ranar da shine fa mai kuɗi yanzu amma da yawa babu yanda za a yi kiga almajirai sun yawa babu baba yaro ga ojen tuke idan aka rinki miki san ojen tuke ba ai akwai la a wani sabon samfari da yazo shine ojen tuke mutun ya danna miki text ce dan Allah taimaka mu ojen tuke to idan kika rinka wannan ojen tuke din nan ai sai salar gaba ya kare akan ojen tuke
to naji duk batun da kuka yi akan abinci ne buku taba zancen lafiya ba ku taba an je taba zancen ilimi
wai ai shine ake cewa ana ta kaiwa yake ta kaya to lafiya dai yanzu kusan kowa dai ya fi damuwa da abinci kin san in aka ci aka koshi wata ran to sai kiga cututtukan ma ba su cika tashi ba amma dai su ma lafiya dai ana nan dai ana ta fama
ai ba mani an koma gargajiya
dan kisi eh yanzu na
gargajiya
ba'a
yanzu ma ana zuwa asibiti yawanci gaskiya inda ake cuta ai shashiya ba ƙarya na gani zahiri ma magani yayi tsada sannan kuma abin da zake transfer yanzu mota tayi tsada dan zake je asibitin Batalano zake kashe 250 wani zai ce miki a daidaita sawo da no zaki je 150
kenan an goma ce a sha
sannan zaki sannan magani in ya kama na 1000 zaki siya to kin dawo mata cikin ki kike da yunwa komai tsada
to wallahi ai yanzu awa ke zancan magani ai zan koma gargajiya jike yake
gargajiya gaskiya
dan yanzu zaki ga mutun da ganyayyakin bishiya ya tsunko na wuce ai mallam wane ne yace magani kaza da kaza in aka hada shi yana maganin cuta kaza to yanzu an koma duk irin wannan saboda su ga sunan na Allah ne amma dai na Bature kam yayi tsada
ta akalma dai malluma Abida a shekara ta 2024 wanda bangare kike san a taba
bangaren da nake so a taba shine bangaren tattalin arziki
yanda tsadar rayuwa ta yi. Muna fatan Allah ya sa ta sauka. Allah ya sa yanda aka yi a 2023. Har Allah ya maimaita mana shi a 2024. Allah ya kawo mana sauki da sassauci. Su ma kuma shugabanninmu su dube mu. Su dube mu san cewar hakkinmu yana kansu. Allah zai tambaye su akan hakkinmu da suka karba. Su suka ce za su iya, to su yi kokari su ga cewa sun yi iya bakin kokarinsu, saboda wannan din ya zo musu da sauki.
To malama Jamila,
ni da harkan mai ina tunanin idan aka duba bangaren nan na oil sector aka yi gyara, to fa za mu samu sassauci. Wala Allah a sauki a gyara, a rage mana kudin mai. Wala Allah su suka san dabarar da za su, amma a duba sector din nan sosai, saboda sector din nan yana affecting komai.
Ke kuma fa?
To fata na ni dai yanda aka ce talaka zai ji dadi a kasan da wannan sabuwar gwamnati da ta hau. Dan Allah dan Annabi su duba Allah su sa mu shiga wannan sabuwar shekara a sa'a. Duk wani wahalalu mai ne. Duk abin da za a yi wa talaka a kasan nan abinci ne. In dai abinci ya wadata, komai a kasa zai yi sauki. Ba abin da zai yi tsadar rayuwa.
Za a samu tarbiya
domin komai sai da income. Komai sai da kuɗi. Rayuwa za ta tafi. Tarbiya ma sai da kuɗi.
Har da tarbiya?
Wallahi. Komai sai da kuɗi. Tarbiya yanzu zaki yi ta, yanzu zaki yi wa ɗanki. Kin tashi ba shi da abin da ake sarrafa a gida. Ba ki da kuɗi, ya zaki? Makaranta ɗanki zai tafi, dole sai da kuɗi. In ba kuɗi haka zai da, kina kalansa sai dai ita zama. Yanzu akwai wasu ina ga tun wancan tam ɗin, tun ma wancan ga shekara ta, to wallahi yanzu suna gida. Saboda bayan da za su yi, ta kuti ake ba kuɗi.
Madalla, kamar yadda muka faɗa, kallabinmu ta mako wata mace ce a arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi, ga kallabinmu ta mako.
Sunana Linda Umaru, ni daga Biliri ne Gombe State, Najeriya. Ina nan a California, Southern California a Irvine, ina da kasuwanci guda biyu da Allah ya bani a ƙasar nan Amerika. So muna da kasuwancin sai da attachment da yin kiso, sannan kuma muna da kasuwancin sai da abincin 'yan Najeriya.
To ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka neme ki domin shiga wannan shiri na kallabi shine domin na ga waɗannan sana'o'i naki sun kahu sosai a nan California nan, kasancewa ma galibi shagunan da ake sai da kayayyaki da suka jibinci kitso a nan akan samu 'yan China ne suke da waɗannan shaguna, ko ina kika je a Amurka. Yaya ne aka yi kika fara wannan sana'a?
Mun fara ne da harkan kiso. Na fara kiso daga cikin gida da mutum ɗaya ya zai zamanto mutane da yawa suka fara neman taimakon a sama musu kiso. So daga nan ne, daga yin kiso muka zo muka buɗe shago, muka fara sai da attachment da su mai ɗin kiso. So daga nan kuma Allah ya taimake mu, sai muka zo muka sake buɗe sai da abinci irin na Najeriya. Saboda lokacin da nake cikin gida mutane suna zuwa suna kiso, suna ɗan cin abinci a cikin gidana, da na fito na baro cikin gida sai zamana suna tambaya na. So sai na duba nace to lalle akwai bukatan abinci a nan wurin na gida. Sai muka fara dafa abinci muna sayarwa cikin moto. Muna kiran shi food truck a nan America.
To a nan lokacin da kika fara zuwa, na san cewa farkon zuwanki America kina aikin banki ne. Menene yasa kika bar aikin banki kika koma wannan sana'a cikin gida ta yin kitso musamman?
Da na fara aiki a banki na zo na yi ciki yarinya na mai shekara 15 yanzu haka. Sai zamana yana da wahalan reno, kudin kai yaro zuwa wurin reno yana da wahala nan wurin. Sai na fara zama a gida na zuwa aiki a banki rana ɗaya a sati. Daga baya sai na samu ta hanyar wasa, kamar da wasa muke fane kiso ma yariya da ta je makaranta, sai zama na mutane suka fara tambayar da waye mata kiso. So sai mutane suka fara tambaya, so wannan ya bada suna nama wannan, wannan ya bada suna nama wannan, har ya kai ga mutane suka fara yin yawa. Sai na ga kai kiso na yana bani biyan bukatar more than ya fiye da aikin da nake a banki. So daga haka ne sai na ga akwai bukatan kiso a unguwarmu din, sannan mutane daga nesa ma suka fara zuwa. So sai zamana na ga alamu akwai kasuwanci a cikin yin kiso. Sai muka fara sai da attachment, muna sai da man gashi da sauran kayan kiso duka.
To kuna waɗannan kayan kitson da kuke zuwa kuna da kuke sayar wannan kuna sayo su daga Najeriya ne ko kuma daga ina ne kuke sayo su da mutane da su ba za su je su siyo kai tsaye ba daga wata ƙasa kuke sayo su ne ko da a kasuwa na Amerika kuke saya
anan Amerika muke saya anan California daga Los Angeles the point of entry inda
ake
kawo da warehouses ana kawo daga China suna ajewa na mun kuma muna saya daga wurin su muna sayarwa mutane
kuna saya daga wurin waɗanda suka kawo kai tsaye
yes haka
to wanda ci gaba zaki iya cewa kin samu ta wannan sana'a kuma waɗanda kalubale zaki ce kin fuskanta wace kalubale zaki ce kin fuskanta
yadda kasuwancin ya fara da tun da ni dama ba kiso ne iya ba da nazo daga gida
a dan kika koyi kitsan
a nan na koya dan kadan da na zo da shi sai dai na yi shi sai na ga mutane suna son shi abin ya ban mamaki sosai so sai zamana ba yawancin abubuwan da suke bukata na iya ba sai na zamanto na fara koyo da kaina so in ka tambaye ni maka wani abun ban yi yau ba san ce maka ka bani lokaci sai in zauna in bi cikin internet in shiga cikin su YouTube in dubi yadda aka yi sai in yi shi na yi ta yin kuskure da yawa kam amma da kuskuren da nake din Allah sai sa mutane suna jin daɗin shi da hankali har na zauna can wurin na samu gerage abubuwan da nake
to wannan shago da kika bude na yin kitso din nan a nan California sai ka samu lasisi ne ko kuma zaka kama shago ne kawai ka ci gaba da sana'a ya ake
to ni da na fara bincike abu a America kam yana da kyau ka yi bincike mutane da yawa ba sa bincike in baka yi bincike ba zaka san mene biyan bukatun da ya kamata zaka samu ba na je office ne na tambaya nace ni kan ina son lasisi inda zan bude shago sai suka ce mun to zan nemi ga takardun da zan yi mai sauki na yi takardun so na zo na kira company na fara gaya musu akan cewa ni fa ina da takardun da zan sai kaya a wurinku sai suka tambaye ni duk takardun da suka tambaye ni nake da shi na kona ba su sai suka bude mu account na fara sayan gashi daga wurinsu so sa'a na shine already ina da kasuwancin ya riga ya kama kasa mutane suna da bukatan su attachment din so maimakon suna zuwa shagunan da suke zuwa suna saya sai suka fara saya daga wurinmu don mun san irin gashin da muke amfani da shi suman da muke da shi da yana attachment da muke amfani da shi na yin kyau akan mutum so sai zamana mutane suka ba da gaskiya kan cewa mu da muke musu kiso mun san abin da ya kamata zai taimake su
to kina da ma'aikata ne ko kuma ke kadai kike yi
ai daga cikin gida na fara aiki na fara daukan ma'aikata daga masu zuwa ai masu kiso a wurina in suka zo suna yin kiso sai su ce mu ai su sun yi kiso san can su to ku zo mu yi na koya musu su koya mu haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida kafin baro cikin gida na dawo cikin shago ina da ma'aikatan da sun kai guda biyar
ashe ke ma za a kirga ki cikin waɗanda suke da ma'aikatan da suke taimaka ma hukuma ke na nan Amurka.
Lallai kam da muka zo muka bude shago da farko ba mu kai shekara biyu ba shagon da muka bude baya da girma sosai is 1950 square feet amma da muka fara aiki ba mu kai shekara biyu ba daga wurin sai muka dawo cikin babban shagon da muke da shi da ya kai yanzu mun yi shekara takwas a nan wurin yanzu muna da wurin da yake da 3,500 a girman shi so da na shigo muka fara yasa a karamin shago din ina da ma'aikatan da sun kai guda 10 amma kafin nan mu dawo nan da muke yanzu haka kuma mun sake budawa yanzu mun kai kaman kafan wurin ya zama kaman ya kai kaman 5,000 square feet yanzu haka yanzu na da ma'aikatan da suka kai 25
lallai daga dukkan su 'yan Najeriya ne ko kuma daga kasashe daban-daban na Afirka
daga kasashe daban-daban da 'yan Amerika masu nan aiki
to wace kalubale zaki ce kin fuskanta a wannan sana'a
gaskiya lokacin da na fara kara su attachment masu sai da attachment companies in ka kira su don ba su saba da murya irin namu ba sai suna baka wayansu information da kaman ba za su bude maka accountin ba. Because yawancin mu ba su sha ganin bakakin mutane ko kuma immigrant da suka zurga wani kasa suna da irin wannan shagodin ba. So wayannan ya ban da dan ban damuwa, amma tunda kana da kuɗi a hannunka in suka tambaye ka kana da abu kana da 5,000 ko 10,000 suka ce musu kana da shi, kamar kisan suna neman kuɗi sai su ce maka to za a buɗe maka account din. So a lokacin ya zamanto mutane suna zuwa in suka zo suka yi kiso, because suna mana kallon cewa mu din nan kaman muna da tsoron Allah a jikinmu, sai ya zamanto wani lokaci sai su raina kisan da muka muso, don suna so su samu wani biyan bukata daga cikin abu da muke yi. Sai ya zamanto in muka yi wa mutane kiso sai su dawo gobe su ce mana ai kisan da ya kyau ba su ba sa so. Ni kuma lokacin ina jin abun kaman to mai yawa abin da suke a garin nan kenan, wasu hannun sun ɗauki kuɗin su mu ba su. Amma daga nan muka gane akan cewa mutanen nan suna neman su cuce mu ne. Sannan ma'aikatan da kake aiki da su kuma suna koyon aiki, yau kana zaman koyi da mutane ko mutanen da ba su America ko ayyuka, suna gama wannan kana gama koyi da mutum suka ga mutum ya barka ya ce zage bude nashi.
Haka
to wayannan abubuwan da mutum ya samu ke ne zaman to zan ce, amma overall da baki da gaskiya zan ce 100% it's a good business.
Umaru kallabin shirin a wannan makon, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin Albishir da Linda ke tafi da shi ga mata masu sha'awar fara ƙananan sana'o'i a Najeriya. Ke ma uwar gida za ki iya shiga wannan shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata, kada ki bari a barki baya domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Linda Umaru, sai kuma wakilin Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadinsu duka alheri, ke muku fata alheri.
Madalla to masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shiri har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau, da Fiona da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.